This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Matsarare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, kuma tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 5 ga watan Nuwamban shekara ta 2024, wato ranar babban zaben Amurka. A cikin shirin namu na yanzu za mu ci gaba da kawo muku labarai da rahotanni daga wakilanmu da ke sa ido kan yadda zaben ke gudana. Haka kuma za mu bude layukanmu na wayar tarho can anjima, inda muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi kan zaben na Amurka. To amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Miliyoyin Amurka masu kada kuri'a sun ziyarci rumfunan zaɓe a ranar Talata domin zaben shugaban ƙasa, inda za su yanke shawara ko dai su daga darajar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta zama shugabar ƙasa mace ta farko, ko kuma su mayar da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump zuwa fadar White House da ya sha kai a zaben 2020. Kuri'ar ra'ayoyin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa Harris ‘yar takarar jam'iyyar Democrat da Trump mai kalubalanta ta na jam'iyyar Republican suna kankan a ɗaya daga cikin zaben da ake fafatawa a gwamman shekaru. Kana wanda ya lashe zaben zai fara wa'adin mulki na shekaru da watan Janairun baɗi. Masu sharikan lamuran siyasa sun ce da alamar babban sakamakon na ƙasa zai ta'allaka ne da ƙuri'un da aka kada a jihohi bakwai da ake fafatawa sosai a ƙasar, inda bincike ya nuna 'yan takarar biyu na tsakanin kashi 2 cikin 100, abinda masana harkokin zaɓe suka bayyana a matsayin zai iya sauyawa. Samun rinjaye a majalisar dokokin Amurka wani muhimmin batu ne a ƙuri'un da ake kaɗawa a yau Talata, inda mai yiwuwa sakamakon zai taka muhimmiyar rawa a makomar ayyukan majalisar da duk wanda zai lashe zaben shugaban ƙasa tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat ko kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Ana gudanar da zaben kujeru 435 na 'yan majalisar wakilai a gaba ɗaya Amurka na sabon wa'adin shekaru biyu, yayin da kujeru 34 daga cikin 100 na majalisar dattawa ake zabensu na wa'adin shekaru 6. Wani mai sharhi kan zaben ya yi hasashen cewa yanzu jam'iyyar Democrat na da ƙaramin rinjaye a majalisar dattawa, kana jam'iyyar Republican tana da rinjaye a majalisar wakilai, amma rinjayen ɓangarorin ka iya sauyawa ko kuma su ci gaba da kasancewa yadda suke. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinawa sun faɗa a ranar Talata cewa wani jerin har-haren Isra'ila ta sama ya kashe aƙalla mutum 30 a zirin Gaza. Jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar Litinin ya faɗa kan wani gida, inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a Baitul Lahiya, wanda ya kashe aƙalla mutum 20. An kai wa wasu munanan har-hare a birnin Gaza, Zuweida da Da'ir Bala. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a ranar Talata cewa dakarunta sun kashe 'yan bindiga da kuma tarwatsa gine-ginen 'yan bindiga a tsakiya da kudancin Gaza a ranar Litinin da ta gabata. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin ƙasar ya harbi wasu 'yan ƙasar China tare da jikata mutum biyu, wanda shine hari na uku da aka kai a wannan shekara a ƙasar, inda aka auna ma'aikata daga China. Ziaul Haq Langar, ministan cikin gida na lardin Sindhi, wanda a Karachi ne babban birnin lardin, ya tabbatar da faruwar lamarin. Yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin. Ya ce ana gudanar da bincike. Jami'an 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an samu wata musayar yawu mai zafi, wanda daga bisani hakan ya sa mai gadin ya buɗe wuta kan 'yan ƙasar China. An kai 'yan ƙasar wajen zuwa wani asibiti a yankin, inda aka ce ɗaya daga cikinsu yana cikin mawuyacin hali. Ƙarshen labarin duniyar kenan.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai taskar rahotanni. Kamar yadda aka sani dai, miliyoyin Amurkawa na ci gaba da kurara har yanzu zuwa rumfunan zabe a sassan Amurka domin kada kuri'a zaben shugaban kasar da ake karawa tsakanin mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ke neman wa'adin mulki na biyu bayan da shugaba Joe Biden ya kayar da shi a zaben shekara ta 2020. Aboki aikin mu Muhammad Lalo ya duba mana yadda zaben ya gudana a jihar Virginia.
Tunda misalin karfe 6 na safe aka bude rumfunan zabe a sassan jihar ta Virginia, inda Amurkawa suka dunguma don kada kuri'un su a zaben wanda zai fayyace wanda zai gaji shugaba Joe Biden idan ya kammala wa'adinsa a ranar 20 ga watan Janairun baɗi. Kusan daukacin rumfunan zaben da na ziyarta an yi zabukan ne cikin lumana, inda masu kada kuri'a suka rika zuwa rumfunan zaben suna gudanar da abin da ya kawo su lami lafiya. Da zarar ka tunkari rumfun zaben, malaman zabe za su tarbe ka hannu biyu, suna masu lalle marhaban da zuwan ka. Sabanin yadda ake gani a wasu zabuka musamman na kasashe masu tasowa, a nan Amurka masu kada kuri'a kan yi zaben su ne ba tare da wata tangarda ko dadewa a dogon layi ba, domin an yi iya kokarin ganin an sauƙaƙa wa mutane yadda za su kada kuri'un su.
Yanayin zaben anan ba shi da wani wahala, komai an sauƙaƙa shi ta yadda mutum idan ya zo ba zai zamanto ya fuskanci wani rudani ba. Kana ma zuwa za ka ga an keɓe maka wani wuri wanda cini za ka ga an ajiye maka bayro wato abin rubutu, sai ka zauna da kujera da komai, ba wanda zai ga abin da kake yi, hatta su jami'an zaben ba za su san ma me kake yi ba.
Na yi kokarin jin ta bakin jami'an zaben da ke mazabar Freedom High School da ke yankin Woodbridge a jihar Virginia, amma sun ki yadda su yi magana. Ko da yake na yi kicibis da
my name is Randall Webb.
Randall Webb ne daga cikin masu aikin sa kai don ilmantar da masu kada kuri'a kan yadda za su yi zaben su.
Matter of fact, I just, when I came back out, it's running very smoothly.
Ita gaskiya komai yana tafiya daidai. Ni da tawagata muna ilmantar da masu kada kuri'a, misali ko sun zo da takardar shaidar da ta dace wacce za ta ba su dama su kada kuri'a su. Bisa kiyasi da na yi a rumfunan zaɓe guda biyu, mai kada kuri'a baya wuce sama da minti 10-15 zai kammala komai ya tafi kamar yadda waɗannan ma'auratan suka tabbatar mun.
My name is Rodolfo.
Did you vote?
Yes.
How easy was it to vote here?
Very easy.
Milagros.
Did you vote?
Yes.
Did you encounter any problem?
No.
Was there a long queue?
No.
Na tambaye su ne ko sun yi zabe, suka ce eh. Sai na tambaye su ko sun fuskanci wata matsala, suka ce a'a. Na kuma tambaye su ko akwai dogon layi, suka ce mun a'a. A yankin na Virginia kamar sauran yankuna ba a ga tururuwar jama'a ba, saboda tuni masu kada kuri'a sama da miliyan 70 cikin mutum sama da miliyan 180 da ke rijistar zaben Amurka sun kada kuri'un su a mataki na zaben wuri, ko kuma early voting kamar yadda ake kira da turancin Ingilishi, wanda tsari ne da dokar zaben Amurka ta amince da shi. Hakan ne yasa idan ba ka je rumfunan zabe ba, ba za ka ma san cewa ana zabe a Amurka ba.
Na san za ka yi cikin wasu yankunan jihar ta Virginia, kuma al'amura na kan kama kowa na hakakin su yau da kullum. Sabanin yadda za a gani a kasashen mu masu tasowa, daga an garkame ko ina idan ana zabe a hana mutane zirga-zirga, a nan Amurka ba haka lamarin yake ba. Ga mutane nan suna harkokin su, ga motoci nan ababen hawa ana tafiyawa da komowa ba tare da an hana kowa fita ba, illa dai an rufe makarantu waɗanda yawanci ana amfani ne da makarantun wajen a matsayin rumfunan zaɓe da dalilin nisa a kan rubutu. Amma ban da haka komai na yau da kullum na tafiya kamar yadda.
To yanzu a lokacin kaɗa wannan rahoto ba a fara ƙidayar ƙuri'u ba, amma dai idan komai ya tafi daidai cikin tsakar dare zuwa wayewar gari, za a fara samun murbushin sakamakon zaben, wanda mafi akasari manyan kafafen yada labarai ne ke fara watsawa ta hanyar nuna hasashen dan takarar da ke gaba. Muhammad Lalo daga Woodbridge a jihar Virginia.
To a gaida Muhammad Lalo, a yanzu kuma muna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba kai tsaye ta wayar tarho inda watakila za mu ji. Malam Iro, kana tare da mu? Ina ganin akwai matsala a line na Ibrahim Ka'almasi Garba. amma dai kowane lokaci muka samu za mu tattaro ko kuma za mu ji daga bakin sa. Hafiz kaji abinda Mahmud yace a ƙarshen rahoton sa cewa tayu wata kila a samu sakamakon zabe tsakar dare ko kuma
wani abu sai ba da yake magana
hasashen da yayi yawa me zai sa a same shi kila a irin yanzu ko kuma wata kila tsakar dare ko kuma gobe ko kuma duk da yadda
ake kasa ka sa al'adar zaben Amurka ana cinkin kidaye kuri'u su kuma manyan kafafen yada labarai na Amurka sukan yi hasashe na alƙaliman da suka samu da waɗanda suka kammala zaben ka san kamar jihar Maryland za a rufe rumfunan zabe da misalin karfe 8 da zara an rufe wannan to za su bi alƙaliman duk da suke da su na kowace gunduma to kamar Ibrahim ya samu kallayi ko
na'am to muna tare da Ibrahim ka almasi garba mallam Iro Dazu ka so mai mana bayani musamman yadda aka fatattake ku a wata rumfar zabe da dai abubuwan da suka abin nan an ce kamar yadda muka faɗa baya bata da kadan ya ko akwai wata wata kila wasu abubuwa da zaka kara ma sauraron mu bayani a gurguje
eto wannan watakila bai rasa nasaba da rashin kammala shirye-shiryen da suke son su yi kafin abin da yake faruwa watakila akwai wani abin da suke ganin idan suka bar yan jarida suka gani suka bada rahoto akai mutane ba za su kora shi wa abin muguwar fahimta watakil shi isa suka tarwatsa yan jarida saboda daga bayan sun yi ta abin da suka yi kuma an killace wajen wani babban su ya zo sai kuma aka ce mana mu koma amma lokacin kuma wasu gaskiya yan jarida ko sun yi fishi ko kuma sun gama abin da suke yi ko kuma lokacin sun bar wurin
na'am to a Dazu na san ka faɗa cewa wato rumfunan da ka je akwai karancin fitowar baƙaƙen fata ban sani ba watakila ko kila ka san yadda unguwannin musamman nan Washington DC suke akwai ana iya samun unguwannin daga baki ɗaya Turawa ne waɗannan kuma na san ba mamaki kila ka je ne unguwar Turawa to amma a yanzu akwai wani sauyi dangane da wannan abin ko kuma wace ma rumfa ce ma ka ga wannan kila wata inda ake tsammanin dole na a ga Turawa zalla ko wani abu makamancin haka
a kashin gaskiya akwai sauyi saboda daga baya mutane sun san zuzzo ana ganin bai rasa nasaba da wato damar da wasu suke ganin sun samu na su huta kafin su fito saboda da yake an ba da damar ka kada ƙura'a kafin ka je aiki duk da ba a ce kar a je aiki ba yau an ce kowa ya je aiki sai dai an ba ka dan lokacin da zaka je ka kada ƙura'a sannan ka je aikin saboda haka watakila wasu sun yi amfani da wannan zarafin sun dan huta kafin bayan sun gama dan kwanciya da sauransu
sai su dan abin nan to malam
amma kuma wani abu kuma da ya kamata a kula da shi shine ba a taba kada ƙura'ar wuri a wannan
da yawa haka kamar irin wannan lokaci eh kamar yadda Mahmud ya faɗa
ko ina zaka ga an je an kada abin da suke kira Ali Botin
to malam
ina da nasaba da wannan mutane tunuma sun gama kada ƙur'unsu shi isa watakila ba a yi yawa ba
amma Allah malam Ibrahim muna godiya kwarai da gaske saboda lokaci nan zamu taka ma burki saboda yanzu aka sirfili shi ma yana kan layi inda shi ma zai bamu watakila halin da ake ciki bayan magana da muka yi da sirfilu ya ake ciki ne a Maryland
malam Murtala a Maryland har yanzu ana kada ƙuri'u duk da yake da cewa yanzu akwai sa'o'i hudu kafin a rufe rumfunan zabe wato abin mamaki tun da safe lokacin da muka magana da kai na gaya maka babu cinkoso ko mutane yana zuwa suna kada ƙuri'unsu cikin kwanciyar hankali da lumana to har yanzu mutane suna zuwa suna yi kuma bai katse ba bai tsaya ba ana ta yi wato kama an shirya haka kowa yana zuwa a daidai lokaci ya zo ya kada ƙuri'a babu lokacin da za a ce babu kowa
maimakon a fito lokaci ɗaya a yi dogon layi a wasu suna ɗan jira wasu suna ɗan fitowa wannan lokaci dai haka ake ta tafiya kenan
kwarai da gaske abin ban sha'awa malam
to malam Sarfilu kai ma za mu taka maka birki saboda karancin lokaci muna godiya kwarai da ka same sukuni kuma Allah huta gajiya
to na gode
to ma wasu rari kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka ko da yake ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com
Ni ne Alhaji Mansur nan Accra Ghana. To Allah hakika zaben Amurka wa mun kasa mun tsare muna ga me da ayi. To ka san kowa da gunin sa.
Ni ne Abdulrazzaq dake zama Amurka daga kasar New York a cikin Bronx. Za ku muna ga Ghana.
Ya ya kai ma kai zaben sannan ka tasu.
A'a ban yi zaben ba.
Na'am
amma da na so yin zabe. Ina da inci inje embassy inje in zabe amma ban je nayi ba saboda state da nake New York ne kuma New York is a democrat state sai sa ko nayi ko ban yi ba democrat insha Allah za ta yi nasaran cin zaben amma ba kai ka fadi in ba an gama zaben ba saboda akwai electoral college to vote electoral college shike da mu tsali safi sai sa in ba an gama ba sannan kaga ga wanda zai ci zaben
na'am
eh nana Alhaji Bello Abba sai da zai lamari ce tafiya ne ni dai gaskiya na son wuri ra'ayin je duka daya ne ba wani abin da ba su da wani ra'ayi eh dan juma ne dan juma
to madalla a waɗannan ra'ayoyin a wasu ƴan kasar Ghana kenan a dangane da wannan zabe kamar da muka ji tun a farkon shirinmu na rana cewa zaben Amurka dai zabe ne da kusan ake bibiyar sa a duk fadin duniya to aka haka ne wakilin namu na birnin Accra wato Redwan Abbas ya tattaro muna ra'ayoyin waɗannan mutane nan gaba kadan a cikin shirin muna fatan idan lokaci ya bamu sukuni to zamu bude layukan mu domin baiwa ku masu sauraron mu damar bayyana ra'ayoyin ku dangane da yadda ake gudanar da wannan zaben musamman a yadda kuke bibiyar sa a wata kila ko a gidajen talabijin ko radio ko kuma a kafafen sada zumunta namu na muryar Amurka domin bayyana mana ra'ayoyinku yanzu ka daga Ghana kuma muna so mu tsallaka zuwa maradin jamhuriyar Niger inda yanzu haka muke kokarin ganin cewa mun sami wakilin mu Mansur Sani da yanzu haka yake can shirye domin bayyana mana yadda wato ake bibiyar wannan zaben na Amurka a wannan yanki na kasar ta jamhuriyar Niger ban sani ba Mansur kana tare da mu
ina tare da ku
to madalla malam Mansur na san da cewa kamar yadda muka faɗa zaben Amurka zabe ne wanda kusa ake bibiyar sa ko ina kasar jamhuriyar Niger duba da irin yanayin da wata kila ake ciki yauwa muna jin ka to ka bayyana mana yaya al'ummar yankunan da kake can suke bibiyar wannan zabe na Amurka
a gaskiya alhamdulillah ana yin zabe a kasashen duniya baki daya waɗanda al'ummar duniya suke kallo to sai dai abiyan da zaben kasar Amurka ya dauki hankalin mutane ya bambanta da sauran kasashe saboda abu ne wanda ya bambanta da na sauran kasashe musamman ma a nan nahiyar mu ta Afirka inda zaka ji an ce ana zabe hankali ya tashi an rahe hanya an rahe wasu abubuwa da sauransu amma cikin ikon Allah kamar yanda abubuwa suke wakana duka hankulan mutanen maradi yana kallon zaben amma kuma abubuwan mamaki kawai suke cin karo da shi kamar yanda na kewaya a cikin da'irar ta maradi kuma nake ganin majalisu daban-daban inda a halin
to ina ga layin na Mansur watakila ya sami tangarda Mansur ban sani ba ko kana tare da mu to zamu yi kokarin jin ta bakin Mansur amma bari mu karkata kasar Ghana inda yanzu haka muke tare da wakiliyar mu Hawawu Abdul Karim Hawawu kina tare da mu a cikin wannan shirin
na'am muna tare da ku
malama Hawwa'u a yankin da kike yaya al'ummar kasar Ghana watakila suke bibiyar wannan zaben duk da cewa ya zo daidai da lokacin da su ma suke shirye-shiryen nasu babban zabe na shugaban kasar
gaskiya ne anan gane dai zaben Amurka tsakanin shugabanni kamar shugaba Trump da mataimakiyar shugaba Kamala Harris yana jan hankalin mutane sosai jama'a suna bin lamarin zaben sosai kai haka ma nayi kokarin ziyarar wato ofishin jakadancin Amurka a nan Accra domin ganin yadda ƴan asalin Amurka mazauna Ghana suke kada kuri'unsu tun da rana dai a nan wato lokacin kasar Ghana Amurkawa ko kuma ce ɗan asalin Amurka mazauna Ghana sun fita sosai sun kada kuri'un su tun ranar da aka fara zaben Amurka wannan ranar a nan Ghana kuma suka fara fita domin su kada kuri'un su jama'a da dama sun bayyana a wurin cewa su fito sun kada kuri'un su sun koma gida wanda ake farawa karfe 8 na safe a gama karfe 5 na yamma
to madalla malama Hawwa ina ga saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zamu jabirki da wannan tattaunawa muna godiya kware da kika sani
su ku da muke tare da su wayanda su kuma suna bibiyan zaben wanda suke ganin
na'am
idan
na'am
to albakacin bakin su
na'am to ba mu mutun guda a takeice sai mu ji menene ra'ayinsa ya fara da gabatar da
kansa assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sai ki fara na'am tare da bale ya suna
alasan kadiri
na'am muna jin ka
me yasa wa
ni da gaskiya da abin da shafi da hankali na zaben Amurka da yanzu mu dai addu'a mu ce muna so ita wancan ya sunan ta ma ne ga malari din sai dai Allah ya bata nasara kan don farko dai mu abin da muke tunani ne dai ka san dai farko mace ce da yanzu za a duba ko za a ka sai
to madalla to muna godiya
mu dai addu'a mu dai kai nasara da muke ne magareta
to muna godiya kwarai da gaske to muna godiya kwarai da gaske malama Hawwa'u kamar da nace saboda karancin lokaci muna godiya kwarai da kika sami su kuni kika shigo a cikin wannan shirin to masu sauraron mu lokaci yayi da zamu bude layukan namu ga masu sauraron mu kamar yadda muka alkawarta domin jin ra'ayoyinku kan wannan zabe na Amurka lambar da za a kira mu kuma ita ce 2-2-9-6-5-5 amma kada a manta a fara saka alamar tarawa da 1 sannan a zuba lambar muna kuma tare da mai kiran mu na farko daga Kwantagura wake kan layi a Kwantagura hello wake kan layi a Kwantagura to ina ganin mai layin mu na Kwantagura layin shi yana da tangarda ko kuma watakila bai sami hawa a kan na'urar mu ba kamar yadda muka faɗa ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan zaɓe da ake gudanarwa na Amurka musamman abubuwan da suka ja hankalinku da kuma abubuwan da kuke gani watakila abubuwa ne na lura ko abubuwan darussa da ya kamata a ce ƙasashenmu sun yi koyi da su kamar yadda aka sani dai wannan fafatawa ce mai zafi to bari mu je jihar Adamawa wake kan layi a jihar Adamawa hello wake kan layi a Adamawa to ina ga an sami
Niger
okay Niger ne to wake kan layi a Niger
kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger
na'am to menene naka ra'ayi
to ni da ra'ayina addu'a ce muke a kowane lokaci kuma akan ta muka dogara game da zaben America saboda mafi yawancin shugabannin America to a hakikanin gaskiya sukan nuna son zuciya game da al'amuran kasashen mu na Africa da kuma musulunci a duniya to saboda haka a kowane lokaci muna dagewa da addu'a Allah ka zaba mana abin da ya zama alkhairi duk wanda zai ya kasance zama sula na wurin al'amarin tattalin arzikin mu na duniya da addinin mu na musulunci a duniya muna fatan Allah kare ya bashi nasara kuma Allah mana zabi mafi alkhairi
addu'a to amin summa to muna godiya bari mu je jihar Kaduna wake kan layi a Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
wa alaikum assalam
sunana Hamza Balarabe Alhazawa daga nan zariyar jihar Kaduna Najeriya
na'am
alhamdulillah lalle wannan zabe da wannan kasa Amurka gaskiya abu ne wanda ya dauki hankali na kware da gaske wato abin gwanin ban tsari koko da kai tsari ne ke a ciki musamman ma an mun duba har na kasashen waje za a ga da suna kokarin zuwa su kada ƙuri'ar su aka san mu Afirka da wahala ka gana samar da irin wannan hanyoyi to amma mu fatan da muke yi ma kasar Amurka nan Allah ya bata shugaba wanda zai kasance zai jinkan wa al'umma da kuma wanda zai kokarin kauda abin da ake ta fama da shi a cikin duniya shine kamar launin fata haka da ake tayi
to madalla
muna so Allah ya tabbatar da shugaba na gari
to amin sun amin har yanzu muna Kaduna wake kan layi a Kaduna
Assalamu alaikum. Malam Mujura, barka da dare.
Barka ka dai, wa ke magana?
To sunana Alhaji Musa Garo, ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
Na'am.
To ni ka san abin da ya burge ni akan wannan zabe na America?
Na'am.
Irin yadda muke yanayin da yake bijiyan yanda muke gani babu irin tururuwan nan, babu irin kashe-kashe ko irin zage-zage ko irin dai bangar siyasa dai haka da sauransu.
To
kaga ya kamata a ce dai Afirka a ce an koyi irin wannan siyasa, kuma fatan da muke ni shugaban da zai kawo ci gaba a wannan ƙasa America da ƙasashen mu na Afirka da duniya, to wani mai fatan Allah ya sa ya samu.
To a musu
mai kira ga su kan shugabannin maganar wariya da sauransu, to da a kiyaye ta ƙarshe da muku fata harkar ya Alhaji Musa Garo, nagode.
To malam labar mu je makwabciyar ta a jihar Katsina, wake kan layi a Katsina.
Mai unguwa Adamu ne daga jihar Katsina, Dandama dan Jalo Kalgama.
Na'am, to sai a bayyana ra'ayi a gurguje.
Yawa ni ra'ayina abin da nake fata Allah ya sa Kamal Harris ta kada wannan mutumi.
To muna godiya kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, an ce ra'ayi riga kowa da irin nasa, amma da mun so ya rika yi mana bayani a daina ko da ke ra'ayi ne ka bayyana, kuma muna godiya da ka bayyana ra'ayinka.
Ra'ayi ne, to madalla nagode, a tashi lafiya.
To madalla, wake kan layi a Niger.
Ali daga mata mai.
To shikenan, a bayyana mana ra'ayi.
Don gane da zaben wannan na Amurka, muna fata ya zama alheri ga dukkan kasashen duniya da kuma kasashen Afirka baki daya.
Na'am, to amin summa amin. To masha Allah.
Kuma duba da in aka yi la'akari da halin da kasashen duniya suke cikin na yaƙe-yaƙe, muna fata Ubangiji Allah ya sa wannan zabe ya zama sanadin ƙarshen wannan yaƙe-yaƙe.
To amin summa amin, muna godiya kwarai, kuma kai ne kiran mu na karshe a wannan lokaci saboda karancin lokaci. Muna godiya kwarai ga dukkan masu sauraron mu wayanda suka kira, suka bada gudunmuwa da wayanda suka yi kokarin kira ba su samu ba, da kuma wakilan mu da muka tattauna da su. Lokaci yayi kuma da zamu wato bar Muhammad Hafiz Baballe domin ya kawo mana labarai amma a takaice.
To miliyoyin Amurka masu kada kuri'a sun ziyarci rumfunan zaɓe a ranar Talata domin zaben shugaban ƙasa, inda za su yanke shawara ko dai su daga darajar mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta zama shugaban ƙasa mace ta farko, ko kuma su mayar da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump zuwa fadar White House da ya sha kayi a zaben 2020. Kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa Harris ya takara jam'iyyar Democrat da Trump mai kalubalantar ta na jam'iyyar Republican, suna kan kankan a ɗaya daga cikin zaben da ake fafatawa a gwamman shekaru, kana wanda ya lashe zaben zai farawa a din mulki na shekaru huɗu a watan Janairun baɗi. Samun rinjaya Majalisar Dokokin Amurka wani muhimmin batu ne a ƙuri'un da ake kaɗawa a yau Talata, inda mai yiwuwa sakamakon zai taka muhimmiyar rawa a makomar ayyukan majalisa da duk wanda zai lashe zaben shugaban ƙasa tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat ko kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Ana gudanar da zaben kujeru 435 na 'yan majalisar wakilai a gaba ɗaya Amurka na sabon wa'adin shekaru biyu, yayin da kujeru 34 daga cikin 100 na majalisar dattawa ake zabensu na wa'adin shekaru 6. Jami'an kiwon lafiya na Falasina sun faɗa a ranar Talata cewa wani jerin har-haren Isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum 30 a zirin Gaza. Jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar Litinin ya faɗa kan wani gida, inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a Baitul Lahiya, wanda ya kashe akalla mutum 20. An kai wasu munanan har-har a birnin Gaza, Zuwaida da Da'ir Bala. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin ƙasar ya harbi wasu 'yan ƙasar China tare da jikkata mutum biyu, wanda shi ne hari na uku da aka kai a wannan shekara a ƙasar, inda aka auna ma'aikata daga China. Ziaul Haq, ministan cikin gida na lardin Sindhi, wanda Karachi ne babban birnin lardin, ya tabbatar da faruwar lamarin. Yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin, ya ce ana gudanar da bincike. Jami'an 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an samu wata musayar yawu mai zafi wanda daga bisani.
To Muhammad Hafiz Baballe, muna godiya kwarai. Ba su rayu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a kasance da mu domin za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Bill. Ni Murtala Faruk Sanyinna. ke fatan mu kasance lafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.